نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وأنا مسألة جميع البركة أيو عشرين لشداء وأنا Ramadan haka ne hijira 1445 wanda ya daidai da 5 kenan ga watan April miladiya 2024 a daidai wannan lokaci ne muke haduwa don tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin wadanda zai yanta a wannan wata babu shakka muna da kurakurai da laifuffuka da gazawa muna roƙon Allah Ubangiji duk ya gafarta mana haka da muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mahaifanmu wanda suka rasu Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda suke nan da rai kuma ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya amin wanda suke da rai da lafiya Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya amin muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kaucewa su akwai ƴan uwa da suke ta buƙatar addu'a Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi akwai wani bawan Allah da zuda zai ke gaya min cewa yana buƙatar addu'a yana son zai aurar da ƴarsa kuma abubuwa duk sun cije sannan kuma ga ɗansa yana shaye-shaye su Allah Ubangiji ya agaza masa Allah ta'ala ya shirya masa da wannan ɗan nan sauran matasanmu Allah Ubangiji duk ya shirye mu gaba ɗaya duk waɗanda suke da buƙatar addu'a Allah ta'ala ya sani kuma Allah Ubangiji ya san buƙatar kowa don haka muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa buƙatarsa ta Ubangiji Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu kuma Allah ta'ala ya raba mu da duniya nan lafiya muna karatu cikin suratu shura yau za mu tashi aya ta 13 ko? 13 yau za mu tashi aya ta 13 insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
نعم أقي أبنكم من قرابة ina ga a yau malam an wa malam abba ya rufe tafsiri haka ne kuma gobe malam zai rufa nasa ko
da aka kun ga mu wajibi sai mu rufe insha Allah akwai malami subahu shi kuma zai rufe nasa ranar laran litinin da aka sai abin ya tafi abin da daidai ke insha Allah da aka insha Allah ranar ladi Allah da za mu rufe tafsirin nan kuma za yi bayanai sannan kuma a yi duk bayanan da ya kamata a ce an yi Allah ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi Allah yashtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib wato Allah ubangiji yace ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan irin abinda Allah ta'ala yayi wasici ga nuh alaihi salatu wassalam wallazi awhayna ilayka da kuma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka amma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa da kuma abinda muka yi wahayi da muka yi wasicin sa ga Ibrahim da Musa da Isa alaihi salatu wassalam an aqimu ad-din wa la tatafarraqu bihi fi wato shine a tsayar da addini kuma kada ku yi sabani a cikin sa kabura 'ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi amma fa yana da girma akan kafirai irin abinda kuke kiran su zuwa gare shi Allah yashtabi ilayhi man yasha ma Allah ta'ala yana zabar wanda ya ga dama ilayhi zuwa gare shi wa yahdi ilayhi man yunib kuma yana shiryar da wanda ya da'a zuwa gare shi wannan ayar a cikin ta Allah ta'ala yana gaya mana cewa Allah ubangiji shi ya shar'anta addini wato duka addinin annabawa gaba ɗaya ne shi ne ya aiko annabi Nuh alaihi salatu wassalam kuma ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Ibrahim da Musa da Isa kuma a cikin wannan ayar za mu ji Allah ta'ala yana faɗa abinda duk yayi musu wasici da wahayin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam duka shine an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi a tsayar da addini kada a yi rarraba kar a rarrabu a cikin sa kar a samu rarrabuwa a cikin addini din to lafazin shara' lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wato yana nufin sanna wato an sunnata muku an shar'anta muku an tsara muku an gindaya muku hanyar addini shine shara'a lakum min ad-din an shar'anta muku addini wato daga addini an shar'anta muku addinin suna da yawa amma wanda aka shar'anta muku shine ma wasa bihi nuhan abinda aka yi wasici da shi ga Nuhu alaihi salatu wassalam wallazi awhayna ilayka da kuma wanda muka wayi wahayin sa zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa da kuma abinda muka yi wahayin sa muka yi wasicin sa zuwa ga annabi ibrahim da musa da isa alaihi salatu wassalam to addin lafazin addin yana da ma'ana guda biyu kamar yadda muka sha tattaunawa muka ce addin yana iya daukan ma'anar aiki yana kuma iya daukan ma'anar sakamakon aikin duk inda ka ji Allah ta'ala ya ambaci addini ko a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci addinu to ɗaya daga cikin biyun ne yake nufi ko dai aiki wanda za a yi a samu lada ko ma a yi a samu sakamako wanda yake mummuna aikin dai kawai bare da Allah ta'ala yake faɗa lakum dinukum waliya din wato aikin ku daban ni kuma aiki na daban an fahimci wannan wato yadda za ku yi aikinku na yadda za ku bauta wa waɗanda ku ɗauka a matsayin allolinku daban ni kuma aikin da zan yi ga wanda na yadda kuma nake da imani akan cewa shine ya halice ni kuma ya turo ni daban mun gane ko to zai iya daukan ma'anar kuma sakamako lakum dinukum waliy din wato sakamakon aikin ku naku ne ni ma kuma sakamakon aiki na da zan yi ni ma nawa ne amma dai kalala ma'anar addini da sakamako yana fitowa idan ka karanta Fatiha maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ana cewa mamallakin ranar sakamako amma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin sakamako ranar sakamako kenan ranar da Allah ta'ala zai sakamako ga waɗanda suka bi shi ya sakan ka musu da gidan aljanna Allah ta'ala ya samu a cikin su haka nan ya sakan kawa waɗanda suka saba masa suka kafircewa annabawansa da gidan wuta Allah ta'ala ya kiyaye mu don haka dai lafazin addini wannan shine ma'anarsa ko dai ya zama aikin ko kuma ya zama sakamakon aikin shine addini to Allah ubangiji ya shar'anta mana addini aikin da zamu yi wanda zamu samu sakamako mai kyau na wannan aikin a gurin Allah Allah ya shar'anta mana ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa abinda aka shar'anta mana shine irin abinda aka yi wasici da shi ga nuh alaihi salatu wassalam wallazi auhayna ilayka ina ta yi maimaita wannan dan ku gane akwai Allah ubangiji ya ce wasa bihi nuhan amma da aka zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wama auhayna ilayka da ya koma kuma sai ya ce wa ma wassaina bihi ibrahim wa musa wa isa kun ga annabi nuh wasici aka yi haka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da musa da isa duk wasici aka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa ma auhayna ilayka dan mu gane wannan bambanci mun fahimta dalili saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakon da yazo da shi na alqur'ani wahayi aka masa wahayinsa aka masa mun gane wato ba wasicinsa ba dauko shi akai aka tattaro a lokaci guda aka bashi ba amma sauran annabawa zaka ga a lokaci guda Allah ta'ala yakan ba su littafin su kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam littafin a rubuce ma Allah ya rubuta ya bashi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi aka rika yi masa daga lokaci zuwa lokaci wato dai ana yi masa wahayi daidai gurgurdan bukata idan sahabbai sun yi tambaya ko waɗanda ma ba su yi imani da annabin sallallahu alaihi wasallam suka yi tambaya ba sai a masa wahayi sai ba su amsa haka nan idan wata matsala ta faru ana da bukatar a samu mafita sai Allah ta'ala ya wahayi haka aka yi a cikin shekaru akalla 23 Allah ta'ala ya gama saukar da alqur'ani ya yi wahayinsa ka cokam zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam shi kuma ya karantar da al'ummarsa har ta kai aka tattare shi yanzu gashi muke karantawa muna fahimta amma sauran annabawan Allah ta'ala wahayi wasici ya musu to ibn kasir rahimahullah yace Allah ta'ala zakara awwalar rusul بعد آدم وهو نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم da farko Allah ta'ala ya fara ambaton manzo na farko shine Nuh alayhi salatu wassalam mun gane ba ambaci annabi Adam alayhi salatu wassalam ba saboda annabi Adam alayhi salatu wassalam ba manzo bane mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Adam alayhi salatu wassalam annabi ne mukallam nabiyyun mukallam haka yake domin annabi adam alayhi salatu wassalam lokacin da ya fado duniya aka sako shi duniya babu bukatar ya zama manzo dan ba su da yawa a wannan lokacin sannan suna magana da Allah ta'ala kai tsaye Allah ubangiji ya ce masa ga abin da yake so ya rika yi shi kuma yana yi daka ƴaƴansa kuma da jikoki kawai suna kwaikwayarsa suna yin duk abin da suka ga mahaifinsu ya yi daka kaga babu bukatar sai ya aiko musu manzo to amma da tafiya ta yi tafiya aka yi yawa aka karu aka yawa sai aka fara sabani har wasu suka kai suna bautatawa abin da ba Allah ba wanda kamar yadda muka sani na soshi sun tabbata cewa yadda suka fara bautar wani wanda ba Allah ba daga hanyar hoto ne kawai statue da ake yi ko kuma hoto wanda ake kamar billboard daga nan ne aka fara shirka kuma shedani ne ya fara zuwa yana gaya musu cewa akwai bayan Allah a cikin su da suke rasuwa ya kamata a ce an zana hoton su ko an sassaka mutum-mutumin su saboda a rika kallon su ana tuna su kuma tuna su ya zama yana karawa mutane karsashi wajen bautar Allah ta'ala malamai suka ce saboda shi shedani yana da long term plan yana da plan mai dogon zango in ya ga dama yana son ya batar da kai ba yau zai batar da kai ba zai hada maka taraku kana ta faffadawa kadan har zuwa lokacin da zai kama ka gaba daya shi yasa bawa baya sakankancewa kwata kwata Allah ta'ala ya ce ba wanda yake amincewa makaru na Allah ta'ala sai mutanen da suka zama kwasu kai baka kaiwa wani mataki da zaka ce ai kai ka riga ka zama shafaffe da mai babu wannan lokacin har sai kaga ka mutu da imani ka ji lahira Allah ta'ala ya saka aljanna to haka abinda suka yi hotunan saboda shi kuma ya ba su bukatar da suke yi ya biya musu bukatar da suke da ita a daidai wannan lokacin idan ma mutum-mutumin suka sassaka to dai ya biya musu bukatar da suke da bukata a wannan lokacin don in sun kalle su din suna ƙara karsashin to amma da tafiya ta yi tafiya su waɗanda suka san manufar abin suka bar duniya wasu suka zo waɗanda sun samu labarin an karantar da su dalilin yin waɗannan hotunan da kuma sassaka waɗannan mutum-mutuman su ba suka tafi suka yi generations da yawa suka tafi to sai wani generation ya zo wani jin ya zo waɗanda su sun zo sun ga waɗannan mutum-mutuman da waɗannan hotunan amma ba su san dalilin da ya sa aka yi su ba to sai shedani ya zo yake gaya musu cewa ai in kuna da bukata su za ku rika roƙa idan kuna neman ɗauki su za ku roƙa in an samu kamfan ruwan sama su za ku roƙa su muku ruwan sama to daga nan sai ya ɗauke su daga kan abin da aka bar su iyaye da kakanni sai ya mayar da su kan su rika bautar su rika kiran waɗannan hotunan ko waɗannan mutum-mutuma dole muna godewa Allah ta'ala a irin wannan gurin ahli sunna mu ne kadai ba mu makala addininmu da hoto ba kwata-kwata amma duka waɗannan firak ɗin musamman waɗannan da suke kusa da mu za ka ga hoto yana da matukar muhimmanci a gurin su kristoci suna nan suna hoto yana da matukar muhimmanci mutumin da ake daukan hotonsa ana mammakalawa a coci-coci da guraren bautarsu waɗanda shi ne ake dauka a matsayin annabi isa kafin azumin nan ya mutu amma su sun ga hotonsa kawai sun dauka kawai haka annabi isa alaihi salatu wassalam idan ka dauki sauran duruk na sufaye za ga sukan ai wannan hoto ai ba za ka taɓa raba su da hoto an ce yanzu hoton inyasu ma ya yi tsada a kasuwa ya yi tsada wani yaro yana cewa shi abinda gwamnan jihar zai masa kawai ya zo kofar ɗakinsa ya masa hoton inyasi shi kenan ya sallame shi shekara hudu ya ce saboda yanzu hoton inyasi ya yi tsada kaga an makala abin da hoto a nan gurin mun tattauna wani lokaci shekaru da dama wani abu da aka so a shigo da shi garin nan Allah ta'ala ya taimake mu muka samu labari kuma cikin kaddarawar Allah ubangiji abin ya sauki wani daga cikin shehunnan su ya zo hoto ne zaka gani na inyasi ya ce in kana da bukata inda ka sa wannan hoton a gabanka kuma ka roki Allah ta'ala to zai amsa ma kaga me ake nufi idan tafiya ce tafiya kuma sai a ce ka rika roƙon hoton balantana yan uwan mai yan shi'a su makan wannan hoto ai yana nan a tare da su hoto aikin su kenan hoto to shi kuma wannan hoton shine masifa ta farko da hoto ne a shedani ya fara ruguza tauhidi wanda annabi Adam alaihi salatu wassalam ya gina mutane ƴaƴansa da jikoki akai to yanzu tunda an samu wasu suna bautar wani ba Allah ba suna yin wasu nau'ukan bauta zuwa ga wani wanda ba Allah ba kamar addu'a kamar istighasa shine neman dauki kamar isti'ana neman taimako cikin abin da mutum ba zai iya ba sai Allah ta'ala an koma ana yi wa wani wanda ba Allah ta'ala ba to kaga yanzu akwai buƙatar a aiko da manzo to sai Allah ubangiji ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine awwalul rusul ya ma zo a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito na dogon hadisin nan da yake magana akan yadda mutane za su samu kansu ranar kiyama za a zauna za a tsaya shekara da shekaru Allah ta'ala bai ce wa kowa komai ba za a shiga damuwar da ba a taba shigar irin ta ba a duniya har ta kai mutane za su yi shawara tsakanin su cewa ya fi kamata su nemar wa kansu mafita za a je gurin annabi Adam alaihi salatu wassalam abinda za a ce masa shine anta abul bashar sannan za a taho gurin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a ce anta awwalur rusul kaga shine manzo na farko to dan haka Allah ta'ala ya fara da shi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine annabin karshe kaga da aka faɗa annabin farko manzon farko sai aka faɗi manzon karshe sannan kuma sai aka biyo baya da ambaton wasu daga cikin annabawan sune Ibrahim alaihi salatu wassalam da Musa alaihi salatu wassalam da kuma annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam mun gane to ba dan ya nuna waɗannan su kadai ne manzannin Allah ta'ala ba sai dai don su waɗannan din sune ulul azmi minar rusul mun gane ko sune ulul azmi minar rusul shi yasa Allah ta'ala ya ambace su a dunkule a guri guda su biyar a cikin suratul ahzab ma Allah ubangiji ya ambace su Allah yana cewa idza khazna minan nabiyyin mithaqahum kuma ka tuna lokacin da muka karbi alƙawurran annabawa da gurin su wa minka da kuma wurin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin sannan muka riƙa daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa Ibrahim da annabi Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam da Musa da kuma Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam kaga yadda ambace su a nan gurin haka ya ambace su a cikin suratul ahzab nuhin ya fara da minka shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai Nuhu alaihi salatu wassalam sai Ibrahim sai Musa sai kuma Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam mun gane to shi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shi ya fara zuwa da manzanci da sakon Allah ta'ala mun gane amma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ya fara zuwa da hanifiyya al-hanifiyyatu samha wato tauhidi tsagwaren tauhidi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ya fara zuwa da shi to sannan sai kuma da'awar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ta tafi har wajen larabawa domin ya kai ɗansa Isma'il alaihi salatu wassalam ya ajiye shi a gurin kuma yana zuwa yana ziyartarsa daga lokaci zuwa lokaci kuma da taimakon ɗan nasa suka gina Ka'aba wanda da'awar annabi Ibrahim da ta annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ta zama tana da tasiri a cikin larabawa har zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam don sun san aikin haji don ga Ka'aba na suna gani sannan kuma suna yin shayi mun fahimta shayi ko kaciya wannan dai yana daga cikin karantarwar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda kuma ɗansa ya gada sannan kuma aka koyar da dukkanin waɗanda suka yi imani da su a tsibirin larabawa mun fahimta don kun san daga cikin abin da malamai suka faɗa da Allah ta'ala ya ce wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ai a ciki hadda maganar alqital akwai maganar shayi annabi ibrahim sai da kai wasu shekaru mai masu tsayi kuma allah ta'ala ya ce yayi wa kansa da kansa shayi kuma yayi wa kansa da kansa shayi kun fahimta kuma in kun tuna hiraqal da suna tattaunawa da abu sufyan bayan bayyana ma'aiki alayhi salatu wassalam ai an yi maganar shayi din nan da aka larabawa suna yin shayi don akwai tasirin wancan addini na annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a cikin su to sannan idan ka dawo cikin banu isra'il kuma babu annabin da ya zo da shari'a mai fadin gaske kamar annabi musa alayhi salatu wassalam shari'a ta tana dauke da hukunce masu yawan gaske to sai kuma annabi isa alayhi salatu wassalam wanda shi kuma ya zo da ɗan canje-canje dangane da shari'ar annabi isa annabi musa alayhi salatu wassalam amma babban dalilin zuwan annabi isa alayhi salatu wassalam don ya share hanya ta zuwan manzon allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mun gane to shi yasa allah ta'ala yake ambaton su guda biyar a lokaci guda kuma sannan ya kirawo su da ulul azm minar rusul allah ya ce wasbir kama sabara ulul azm minar rusul lalle kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kamar yadda ulul azm minar rusul suka yi hakuri to al azm ba yana nufin masu girma ba azm ba yana nufin masu girma ba da girma ake nufi da sai a ce ulul azama amma da ya ce ulul azm da ainun da zai da kuma mim mun fahimta azm wato masu azama in aka ce azama ai shine tsayuwar daka ko da gwagwarmaya to shine ulul azm dan duwar kowane ɗaya daga cikin sun ka ɗauka nan gwagwarmaya annabi nuhu alayhi salatu wassalam kamar yadda muka sani shekara 50 yana wa'azi ko a kofar gidansa yake wa'azi ai yayi barantana ma bin su yake kamar da Allah ubangiji ya gaya mana ya bi su ɗai ko ya bi su a dunkule ya bi su gida ya bi su kasuwanni ko ina bin su yake na musu wa'azi an ci har dukansa suke su sumar da shi ma su jefar da shi idan sanyin dare ya tashi ya koma gida gobe kuma ya ci gaba da yare a ga ai babu google mai da cike wannan to haka ne in ka dauki annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kowa ya san irin google mai da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi da su saboda tsabar google mai amma har ta akai a kona shi suka ce ku kona shi wani suru ali hada to su allolin nasu ba za su iya kwatar kansu daga wajen annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ba sai dai su masu bautar ne za su kona shi su taimaki allolin kaga yanzu wani ma zai nuna maka akwai matsala to haka in ka dauki annabi musa alayhi salatu wassalam kowa ya san irin gwagwarmayar da annabi musa alayhi salatu wassalam yi duk wanda aka hada shi da fir'auna ai kaga ba karamin dan gwagwarmaya bane mun fahimta ko to sannan ga annabi isa alayhi salatu wassalam wanda shi kuma ya fito a cikin yahudawa tsindim wanda saboda tsabar gwagwarmaya ma bai ma gama yin abin da aka aiko shi ba dauke shi ma aka yi aka ce zai dawo daga baya idan ya dawo kuma zai bi karantarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaga wadannan su ne ulul azm to su ake kai hakuri kamar yadda suka yi kuma su ake kai koyi da su ka zama dan gwagwarmaya amma dan gwagwarmayar addini mun gane ko dan gwagwarmaya na tabbatar da gaskiya na tabbatar da addinin Allah ta'ala to kun ga anan shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wato dangane da addini Allah ta'ala ya ce ya shar'anta muku irin abin da yayi wasici ga Nuh alaihi salatu wassalam da irin abin da yayi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kuma irin abin da yayi wasici da shi zuwa ga Ibrahim da Musa da Isa alaihi salatu wassalam kun ga wannan ya nuna cewa addinin da annabawa suka zo da shi kulluhum huwa ibadatullah wahdahu la sharika lahu duk addinin da annabawa suka zo da shi gaba daya sunansa musulunci sunansa tauhidi bautar Allah shi kadai bai da abokin tarayya dukkan su gaba ɗayan su mun gane sai sa Allah ta'ala ya ce inna dina inda Allahil Islam kuma a can karshe yace wa may yaftaji ghayral islam dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda yazo duniyan nan yayi wani abu yayi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba masa ba kuma idan ne je lahira yana da cikin wadanda suke asara Allah ubangiji ya raba mu da asara musamman a ranar lahira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa yake cewa ko Allah ubangiji yana cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo gabaninka daga cikin manzanni da yazo ba wani manzo gabaninka da yazo cikin dukkanin manzannin da suka zo kafinka face sai mun yi wahayi zuwa gare shi cewa la ilaha illallah annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai ni inji Allah ta'ala da aka fa'budun ku bautata ma dukkan su gabaki ɗayan su abinda aka musu wahayi ke amma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani manzo gabaninka da yazo face sai mai masa wahayi cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai ni da aka kuma bauta wannan shine sako kwaya daya wanda duka aka aika su da shi Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut ko wata al'umma mun aika mata manzo kuma sakon da manzon yake dauke da shi shine a bautata wa Allah ta'ala shi kadai kuma a kaurace wa taghut wanda ba da dadewa ba mun tattauna akan taghut Ibn al-Qayyim ya ce dukkanin abin da zai sa ka wuce iyakar Allah ta'ala to wannan shi ne taghut dan haka taghut ba wai sarakunan musulunci sune taghut ba mun gane kawai renin wayo ne irin na ƴan shi'a suka ce musu taghut a wancan lokacin amma kaga yanzu su ma sun daina fara aiko sun daina fara dama a wancan lokacin ana so ai amfani da wannan kalmar ne saboda akwai ƴan gabade-gabade to a ribace su a tafi da su kuma da mutane suka gane aka wayar musu da kai suka gane suka watsar da wannan tafiyar da aka ba wai sarakuna su ne dagutu ba a'a malamin naka da yake cewa mutane dagutu shi ma zai zama dagutu mun fahimta ya ce ka fito zanga-zanga ai ta kashe ka haka kawai shi yana daki kuma kai ka yadda ka je kai yace in an ka fito zanga-zanga a kansa aka kashe ka kai shahada kuma kai ka yarda ai kaga ka zama ya zama dagutu kai kuma ka zama mai bautar dagutu mun fahimta duk abin da zai saka ka wuce ka tsallaka iyakar Allah ta'ala sunansa dagutu kowa yadda take hannunka ce ko talabijin din da take dakin ka ce ko matarka ko danka ko ma waye zai zama dagutu kullama tajawaza bihi al-abdu haddahu fa huwa taghut duk abin da zai saka kitara iyakar Allah ta'ala kuma kana sani to da lewan ka ya zame maka dagutu kai kuma ka koma kana bautar sa Allah ta'ala yake shi al-muhim dai Allah ubangiji ya turo waɗannan annabawan da ya ambata mana kuma abin da ya musu wasici kwaya ɗaya ne da aka addinin su ɗaya ne sunan addinin su musulunci mun fahimta dukkan su musulmai ne tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har a daga kasa duk wanda ya imani da abin da Allah ta'ala ya turo manzansa da aka tura masa sunansa musulmi yanzu kuma har a daga kasa wanda duk bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin dabbaka karantarwarsa to sunansa musulmi mun gane kuma shine wanda yake addini irin wanda Allah ta'ala ya wasici zuwa ga waɗannan annabawa ya zo cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da Muslim maki alayhi salatu wassalam yana cewa nahnu ma'sharul anbiya auladu allatin dinuna wahid mu dandazan annabawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam auladu allatin ya'yan Allat ne. Allatu su ne waɗanda mahaifinsu ɗaya amma kuma mahaifiya kowa da mahaifiyarsa. Su ne awul Allat. Yana jin su ake cewa ‘yan uba ko? Yau, kowa da mahaifiyarsa. Amma ubanmu ɗaya ne. Mun gane? Abin da yake so ya nuna maka shi ne dinuna wahid. Duka addininmu ɗaya ne. Duka inda annabawa suke duka addininsu ɗaya ne. Mun gane? Musulunci kawai suka yi. Abin da wanda yake nufi ai alqadrul mushtarak bainahum huwa ibadatullah wahdahu la sharika lahu. Wato abinda kadarin da suka yi ishtiraki a tsakaninsu wanda suke tarayya a tsakanin dukkanin annabawan gaba ɗayansu da wanda aka ambata ma da wanda ba ambata ba shine bautar Allah ta'ala shi kadai ba da abokin tarayya. Koda dai zai zama shari'ar su ta saba sannan koda zai zama salon tafiyar da shari'ar ya saba. Allah ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan. Kowa cikin manzannin nan da annabawa an bashi shari'ar sa kuma an bashi salon yadda zai shari'ar ta sa. Mun gane? To shi yasa Ibn Ashur a cikin tafsiri yake cewa duka gabaki ɗaya duk abin da kaga wani annabi ya yi kira zuwa gare shi to ɗayan ma ya yi kira zuwa gare shi. Maganar tauhidi da imani da ranar ƙarshe mun fahimta da kyawawan ɗabi'u mun fahimci wannan dukansu kowane annabi imani da Allah shine aqida ko da kuma imani da ranar ƙarshe cewa za a mutu kuma Allah ta'ala zai tayar da mutane sannan kuma zai musu sakamako wasu shiga aljanna wasu a sasu a wuta da maganar kyawawan halaye da gudun munanan halaye duk wanda ka sani cikin annabawan nan abin da ya ci kira a kai kenan. Mun gane? Allah ta'ala ya ce bal tusirunal hayati dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kaga ka dauki suratul ala zaga duka abinda take karantarwa kenan imani da Allah ta'ala dan da shi ma aka ce ka fara tsarkake shi subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada hazwa karshe zaga kyawawan dabi'u ne da imani da ranar alkiyama da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah ta'ala ya ce wannan abin da ka ji suratul alaq tana dauke da shi yana cikin suhufi al-ula takaddun farko da aka aiko manzanni da su a cikin su har da suhufi Ibrahim wa Musa. Kaga kenan duka abu ɗaya ne ake karantar da su. Mun fahimta? Ibn Ashur har yanzu dai ya ce don abinda duk addinan nasu gaba ɗaya yake karantarwa shine abin da ake kiransa da kulliyatu wanda kulliyat ɗin nan su ake kira da daruriyat da kuma hajiyat da kuma abin da ake kira da tahsiniyat. Mun gane wannan wannan dole sai an fahimce su. Daruriyat su ne kulliyat su ne wanda muka fi sani da maqasidu shari'a. Mun gane? Kulliyat da aka ji su wasu abu ne wanda yake dunkulalle guda ɗaya wanda ake ce da shi daruriyat wanda dole ne wannan sai an samar da shi. In dai maganar addini ne na Allah ta'ala to kowane addini kowane annabi ya zo yana zuwa da wannan daruriyat. Daruriyat ɗin nan guda biyar ne ana ce da su daruriyatul khamsa ko? Na farko a kare addinin shi karan kansa shi yasa Allah ta'ala ya kwadaitar da mu mutum ya yi jihadi ya yi shahada ba ya zama na za ka iya ba da ranka saboda addininka don a kare addini don a ɗaukaka addini duk za ka iya wani sannan sai kare rayuwa rai. Mun gane? Addini duk addinan nan dukansu da suka zo sun zo ne don a kare rayuwar mutane a kowa a bashi ƴanci ne ya rayu ba a yadda a ce wani ba zai rayu ba. Shi yasa Allah Ubangiji da larabawa suke kashe ƴaƴan su mata kaga ya faɗi maganganu masu zafi akan su mun gane cewa wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wanda aka binne ta da rai ranar kiyama za a tambaye ta a ce da ita me laifin me kika yi aka kashe yaron da aka yi cikin sa har halittarsa ta gama haduwa an hura masa rai ba amma je ai ta allura a bindige shi ko a sa wani karfe a daddatsa shi a watso shi waje ranar kiyama Allah zai hado da wanda ya aikin da wanda ya sa ai aikin a tada yaron ko yarinyar a tambaye shi ai laifin me kai aka kashe ka kowa yana da yanci rai ba da kowa ya kashe kowa ba shi yasa wa katamna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص لا يواكينا تسنى سي هنكلي للشريعة دك شريعة إن سنزوني دان سكالي من هنكلم شيطا لقى أنهارم تا شاي شاي دوانا أبدا زي شكا تكين هنكلم كي لا لا تاما هنكلي أنهارم تا شهرام من غاني babu wani addini da yazo yace a shagiya babu shi ko a ce aka ce ga wani annabi dan kwaya ko wanda duk sahabbansa ne yan kwaya ne kuma ya halatta ayi kwaya mun gane to dole nan su fayan su ne duk suke rikita mutane ka ga mutun wai shehi ne amma in ka gane shi kamar dan kwaya yazo wata dariƙa za ku ganta yanzu ana ta dan yawo da ita ko a Senegal ne ko a ina ne za ka gansu masu gashin nan in ka gansu kaga idanunsu sai ga kamar akwai wani abu ne da ake dan akwai mataimaka bai ta go to addinin musulunci yana kara wannan to sannan sai annasab annasab shine dangantaka nasaba babu addinin da ya yadda aje ayi ta yin zina babu shi kwata-kwata duk da Allah yake aiko annabawa ba wani addini da ya yadda da zina ko ya yadda da luwaɗi ko ya yadda da maɗugo babu addinin da ya yadda da wannan dukansu abinda suke encourage shi ne a yi aure ko ma waya ake aure a wannan lokacin a dai yi aure aka yi aure shi ke da sai a haihu amma babu addinin da ya yadda da zina babu shi ko kristanci bai yadda da zina ba mun fahimta ko maguzanci ba na jin ya yadda da zina to sannan sai dukiya a kowa yana da yancin da zai yi dukiya ka samu kuɗi daga nan har kwanta ba sama an yadda a musulunci matuƙar dai ta halaliya za su zo ba wanda ya hana ka mallaka sannan kuma kai da kake da dukiya an hana kowa ya taɓa maka dukiyarka bi gairi ɗebe nafsi ba tare da sarranka ba shi yasa aka hana sata aka hana zamba cikin aminci da 419 da dukkanin waɗannan hanyoyin da za a bi a ci dukiyar wani ba tare da yana so ba duk aka haramta to duka waɗannan addinan duka annabawan nan a cikin addinin da suka zo da shi ya zo da wannan abu mun gane sai dai likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa akwai tsarin da yake bi wajen tabbatar da abu mun gane to dole su ne daruriyat kuma su ake kira da kulliyat to akwai hajiyat abubuwan da ake da bukata mun gane daga haja ne hajiyat shine sauki a sauƙaƙa maka su ne hajiyat in aka ce sallah kawai dole a tsaye za a yi idan ba a tsaye ba ba ta yi ba ai kaga babu sauki a cikin al'amari ko babu sauki a cikin wannan a cikin al'amari amma sai aka ce wanda ke da rai yake da lafiya zai iya sallah tsaye yayi sallah safi haka ne wanda kuma ba zai iya ba sai a zaune to yayi a zaunan wanda kuma a zaunan ma ba za ta yi ba sai a kwance to yayi a kwance in zai iya yi a kwance a bangaren sa na dama yayi in ba zai yi ba sai a bangaren hagu yayi in duka ma a bangaren guda biyu ba zai yi ba sallah ba za ta yi ba dole sai a rigingine to yayi in ma sai ya kifa cikinsa ne dai yayi duk yadda zai iya fattaqullaha masata'tu mun gane sauki wanda yake tafiya aka ce ya rage sallah mun gane wanda tafiya za ta yi tsawo aka ce ya ajiye azumi wanda bai da lafiya kuma ga azumi ya zo Allah ta'ala ya ce ya ajiye azumi ya ta shan magani in ya warke daga baya sai ya zo sai ya rawa kaga wannan duk sauki ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha din yusr wala din mai sauki ne ba mai wahala bane ba abinda ba zaka iya ba a cikin addini in ka kaga gana kawai kai ne ka kwaso shi yadda ba zaka iya ba bala ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kwaso shi din walan yushadda din ahadun illa galaba mun gane to sannan sai tahsiniyat su kuma tahsiniyat a su wadancan hajiyat ko dai ka dauka a wato dar'ul mafasid ne ko jalabul manafi a cikin hajiyat din nan ai buƙatar da al'umma suke da ita shine ko dai a samar musu wata hanya da ta ke kawo musu amfani ko kuma a zo da wata hanya wadda ya ta ije musu abin da zai cutar da su to idan na farko ne anan ne za a samu wajibi a samu mustahabbi a ware wani abu ce wannan wajibi ne ce wannan kuma mustahabbi idan kuma abin da zai iya cutar da kai ne sai a ce to ko dai zama haram ko kuma ya zama makruhi mun fahimta shi kansa haram din ma iri biyu ne akwai tahrim wanda yake na haramci akwai kuma tahrim wanda yake litanzih dan tsarkakewa mun gane kamar da aka ce kada mutum ya sha majina ai majina ba haram bace ko amma a ga mutum yana shan majina kuma sai ga abin da ya zama wani bambara kai mun fahimta to idan ka zo su kuma tahsiniyat wato abubuwan da suke kyautata addinin mutum din mun gane ga shi da addini ga shi da hankalin sa lafiya lau kuma bayan abin da zai gurbata masa hankali shi bai kashe ba kuma ba wanda ya kashe shi sannan yana da nasaba mai kyau sannan kuma shi ba zai ci dukiyar wani ba kuma bai yadda a ci zuciyarsa ba mun gane kuma ya fahimci cewa addinin nan yana da sauki kwarai da gaske inda yake da saukin zai kama inda aka masa duk inda aka masa rangwame zai amfani da wannan rangwame da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka muku rangwame lalle ku yi amfani da wannan rangwame to kuma yana da bukatar abin da zai kara kawata masa addini shine tahsiniyat to shine ake maganar a makarimul akhlaq kyawawan dabi'u washiyam da dabi'u masu kyau mun gane a ce kuma kana da dabi'u masu kyau kaga yan shikenan magana ta kare addini ya zo ya zama daidai yadda yake da bukata ba za ka bautata wa kowa ba amma kuma kana da kyakkyawar dabi'ar da kowa ya san kai mutumin kirki kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam duka su sun san mutumin kirki ne sun san mai amana ne mun fahimta kawai dai a girman kai ne irin nasu ya hana su ba abin da ya zo da shi to waɗannan daruriyat ko kace kulliyat da daruriyat da abu ɗaya ne da hajiyat da tahsiniyat duka suna cikin dukkanin waɗannan addinan kowane addini akwai wannan abu a ciki mun gane sai dai likullin ja'alna minkum shir'atan wa manhajan kowa akwai cikin annabawa akwai method akwai methodology da yake bi wajen tabbatar da waɗannan mun gane wannan da kyau to amma dai addinin nasu kwaya ɗaya ne dukkan su abu ɗaya suke kira zuwa gare shi to anan akwai matsaloli guda wasu ƴan matsaloli na farko yadda za a cewa in aka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ce sallallahu alaihi wasallam ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a marwaci shine wanda za a ambace ni a gurinsa kuma bai min salati ba to haka su ma sauran waɗannan annabawan su ma ambace su dole sai an musu salati malamai suka ce a su ba dole bane ba mun gane wanda yake wajibi an ambace shi sai ka masa salati shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kan a kowane hali aka ambace shi to sai ka masa salati ko da a zuci ne mun gane to amma kuma yanzu idan da za a kama sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ace Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari wa ma'a bainahum ace Muhammadur Rasulullah duka masallaci ba zai rude da sallallahu alaihi wasallam mun gane saboda me saboda ba a ga haka a wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su aka fara karanta wannan aya kuma ba ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah da ita amma ba a ji suna cewa sallallahu alaihi wasallam kuma su ma da suka zo suna karantar da tabi'ai in sun karanta wannan ayar a sallah ba a ji suna cewa sallallahu alaihi wasallam ana da yare daga cikin fahimta da wasu suka yi suka dora kuma mutane akai kuma dole ne yanzu tunda an fahimci addinin nan dole a hakura da su kamar karshen suratul tin ne nake tsammani ko ya menene wala wa nahana ala zalika min ash-shahidin wa ash-shakirin in ka shiga wani masallacin haka zaka yi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai ka ce bala wa nahana ala zalika min ash-shahidin wa ash-shakirin kuma shi yana daukan fa wannan abin da yi in ka kuskura ka ce masa ba daidai bane wala sai kun shawo ta da shi sai ka ba hankali wani diyyar da zaka ba hankalin ma ba zai yadda ba amma in ka zo kana ta karantarwa waɗannan su taso su shi ke da sai su fahimta shi in ya tafi shi ke da sai a samu gurin ya zama na zama bekar fahimta yawa shi yasa idan sun ki sun dage su sai an yi to ku rabu da su ku ke karantar da yara mun gane ko karku yi ta faɗa da su ku rabu da su a zauna lafiya amma ku yi ta karantar da yaran ku ta wayarwa da matasan da yaran kai za a zo lokacin da su ɗin ba sa nan sai yara kaga shi ke nan magana ta ƙare wannan irin shi ne method ɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi a kan mutanen Ta'if har makarma da ya ji maka ta yi zafi ya tafi Ta'if ya je a can ma aka sa yara da 'yan daba suka biyo shi da gudu suna jifarsa sallallahu alaihi wasallam har kafafunsa suna jini har ya faɗi ma bai san inda yake ba magashiyar sallallahu alaihi wasallam amma da ya tashi mala'ika jibril ya ce ga Allah na ya aiko ni da mala'ikan dutse in kana so za a dauki Ta'if a dora akan dutse a dauko wani dutsen da yafi wannan a nike su kamar yadda ake nike gero ko dawa ko wani abu makamancin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a basu dai abin da nake fata shine daga dadan su a samu wadanda za su fahimce ni shikenan in sun fahimce shi kaga magana ta kare yanzu duk wadanda suke Ta'if da wadanda suke Makka jikokin Abu Lahab ne ba da ado jikokin waye amma kaga su sun tafi yanzu kuma gurin din musulunci yake mun fahimci wannan so idan zaka yi da'awa ma sai kana da wayo sai kana da dabara sai kana zama kai tunanin ya zaka fito wa wannan al'amarin sai abinda bai da zaka yi da shi kawai ka manta da shi yafi karfin ka mun gane akwai abinda kuma takalarsa zaka rika yi dan kar a ce dai ba a yi dan mutane su rika ji kamar yadda muke da gani ai kun ga ba za mu iya hana gane ba mun san sare ba za mu iya hana ba amma dai haka wata rana za mu zo mu tawazi akan gani saboda ana tafiya mu ne masu nasara insha Allah mun bai jinna to wannan shine mas'ala ta farko sannan mas'ala ta biyu a shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa a nan maganar shar'u man qablana take tasowa kusan akwai magana akan shar'u man qablana shar'u lana haka ne wato shari'ar da aka saukarwa waɗanda suka riga mu zuwa shin ita ma an shar'anta mana ita mu dauke ta mu yi amfani da ita tunda duka abu ɗaya ne kuma Allah ta'ala ya ce abu ɗaya ne yayi wasu cinsa ga annabi Nuhu kuma yayi wahayinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu cinsa ga annabi Ibrahim da Musa da Isa to kenan duka za mu iya dauka mu yi aiki da su malamai suka akwai sabani mai karfin gaske da ba ku tsammani ko suna ganin shar'u man qablana shar'u lana duk abin da aka shar'antawa waɗanda suka riga mu zuwa to mu ma an shar'anta mana irin wannan abu wasu kuma suna cewa a shar'u man qablana ba shar'u lana ba ne mun fahimta to sabani ne mai girma a tsakanin malamai amma dai abin da ya fi adalci shi ne abin da aka shar'antawa al'ummatan da suka riga mu zuwa to mu ma in dai shari'ar mu ta zo da shi to an sharanta mana amma abinda muka je muka binciko wanda mu a cikin shari'ar mu babu to banda mu su aka wa abinda zai nuna maka wannan shine zaka ga wasu hukuncen kamar ayat da makaranta dazu waktabna lahu fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni ai ana magana akan banu isra'il ko wannan waktabna lahu fiha ai fi at-taurah anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi har zuwa karshe wal-juruha qisas amma kuma kaga da ita muka akai adopted saboda me don Allah ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinta kuma maganganun sa sun tabbatar da cewa wannan din ma an sharanta mana amma ba za ka je ka dauko zabura ba da ana sayar da zabura a kasuwa har ta Hausa ana sayarwa to ba za ka je ka dauko zabura ka je ka kana karantawa ba kuma ka ce za ka bautawa Allah ta'ala da zabura ba shi aka aiko ba ko da ka nemi at-taura old testament ko da ma a ce ba gurbata shi din ba ka ce za ka dauko ka bauta Allah ta'ala da shi ba a dora ba ko ka dauko injila shine new testament kace zaka bauta Allah ta'ala da shi ba wanda abin nan dinka duk abin da Allah ta'ala ya maka wahayi cikin alqur'ani koda ya dace da abin da ke cikin waɗannan sauran shari'o'in to masha Allah kaje kai mun fahimta to abin da muka faɗa ne dai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana idan mun zo gobe sai mu karasa
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقيامنا وركوعنا وركوعنا وسجودنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا والوالدين ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين